clair. Tout un reste un Nigérien, pas comme un vaurien pour les miens. Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Laraba, 7 ga watan Yuli shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar muku da shirin, tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana ta bidiyon yanar gizo da musulmin kabilar Uyghur da ake tsare da su a wasu sansanoni a China. Shekaru 10 bayan zaman ta sabuwar ƙasa a duniya, har yanzu Sudan ta kudu tana faɗi tashi. Sannan ƴan jarida sama da 50 sun sha duka har sai da aka garzaya da wasu asibiti lokacin da suka je ɗaukar labarin wata zanga-zangar adawa da gangamin da ƴan luwaɗi ke shirin yi a ƙasar Georgia ranar Litinin.
Labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji wai wace irin rawa jami'an tsaron Najeriya suka taka da suka cancanci yabo.
Mun kam muna ikirari da kuma tunkaho da cewa ba su taɓa karɓar wani wuri a hannunmu wanda ya zama nasu ba tun da.
Shi kuwa gwamnan jihar Kano, Abdullahi Umar Ganduje, ya yi amai kuma ya lashe.
Duk maganganun da ya faɗa babu ƙarya a ciki, kuma ba ƙage mai girma gwamna ba kenan.
Muna tafe da duka waɗannan rahotanni, bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana ta bidiyon yanar gizo da musulmin kabilar Uyghur da ake tsare da su a wasu sansanoni da ke yankin Xinjiang na ƙasar China, don ya ji halin da suke ciki da neman shawara kan hanya mafi dacewa ta matsa ma China lamba da kawo ƙarshen danniyar da take yi a wurin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken ya buƙaci ya ji kai tsaye daga wasu mutane 7 da aka taɓa ɗaurewa da 'yan uwan wasu da kuma 'yan raji game da irin halin da su da 'yan ƙabilar Uyghur ɗin suka fi fuskanta. Sakataren ya ga ya dace ya gana da waɗannan mutanen don ya ji daga gare su kai tsaye, ya ji yadda suke ganin azabar da ake gana ma jama'a a Xinjiang, da kuma garkame miliyoyin 'yan ƙabilar Uyghur da aka yi, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar Ned Price. Shekaru 10 bayan zaman ta sabuwar ƙasa a duniya, har yanzu Sudan ta kudu tana faɗi tashi wajen neman haɓaka ɓangaren mai da samar da kuɗin gudanarwa da kuma samar da ma'aikata ma ɓangaren na mai, wanda ɓangare ne da ka iya gina ginshiƙin tattalin arziki a wannan matalauciyar ƙasa. Bayan samun ƴanci da Sudan ta kudu ta yi, akasarin rijiyoyin man tsohuwar ƙasar Sudan mafiya girma sun kasance ne a yankunan Sudan ta kudu. Amma sabuwar ƙasar ba ta da kuɗi da kuma ƙwararru don raya akasarin magudanan man, don haka sai ta fi dogara ga tallafi daga ƙasashen waje. Sudan ta kudu ce ta uku a arzikin man fetur a yankin Afirka da ke kudu da Sahara, inda take samun gangar mai wajen biliyan 3.5 a shekara. To amma duk da haka, kashi 90 cikin 100 na manta da iskar gas ba a ma fara haƙo su ba. Kuma kwanan nan gwamnatin ƙasar ta ce za ta fara bayar da lasisi ma masu suka jari daga ƙasashen waje don a ƙara yawan man da ake haƙa da kuma kuɗin shiga da ake samu. 'yan jarida sama da 50 sun sha duka har sai da aka garzaya da wasu asibiti ranar Litini lokacin da suka je daukar labarin wata zanga-zangar adawa da gangamin da 'yan luwadi ke shirin yi a Tbilisi babban birnin kasar Georgia. Masu zanga-zanga waɗanda suka taru don su nuna adawarsu da gangamin na 'yan luwadi wanda aka yi wa lakabi da tattakin kare martaba sun katse wata babbar hanyar cikin birnin, sannan suka zargi 'yan jarida da kasancewa masu yada farfaganda manufofin 'yan luwadi da maɗugo da masu canza halittar su zuwa wata da dai sauransu waɗanda a dunkule ake kira LGBTQI a Turanci. Tashin hankalin ya ritsa da wasu masu wucewa da 'yan yawon bude ido, inda har aka daba ma wani suka. Ma'aikatar harkokin wajen Poland ta tabbatar cewa ana jinyar wani dan yawon bude ido da ya fito daga kasar Poland a asibiti sanadiyar daba mar wuka da aka yi. An kama wanda ake zargi. Gine-gine da dama, ciki har da ofisoshin kungiyar 'yan luwadi da kuma gine-ginen jam'iyyar adawa ta Girci da na wata kungiyar kare 'yancin dan adam, duk an banka musu wuta.
Kamin mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da wannan rahoton da ke kan faifai. A Najeriya kuwa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya jagoranci rufe taron bikin ranar sojoji ta wannan shekarar, inda aka karrama wasu kwamandoji da suka nuna jarumtaka a yaƙi da ake da 'yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriyar. Wakilin muryar Amurka na fannin tsaro Hassan Mainakaina na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana.
The Nigerian Army Day has remained one of the pillars which continues to give hope to the citizens in our collective aspirations.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yayin da yake jawabi a wajen babban taron ranar sojoji da aka yi a nan Abuja, da ke cewar wannan na ci gaba da bawa 'yan ƙasa kyakkyawan fata da ƙwarin gwiwa a haƙoransu na rayuwa cikin zaman lafiya da yalwa irin al'ummar da ke a tsarin demokaradiyya. Rundunar wacce ta rikide zuwa sojan Najeriya mai dogon tarihi na fiye da shekaru 185 daga Turawan mulkin mallaka ta takarwa musamman a yakin duniya na farko da na biyu da ma yakin basasar hada kan Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ministan tsaro Bashir Magashi ya wakilce shi, ya kara da cewa wannan gwamnati na sanar da cewa nasarorin da rundunar sojan Najeriya ke samu na zuwa da irin nasa kalubale. Tun da farko cikin jawabinsa, babban Hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Major General Faruk Yahaya ya taɓo hikimar da ke tattare da wannan biki.
It was on this date in 1967 that the first shot was fired at Garkin.
A irin wannan rana mai kamar ta yau aka harba harsashin farko a shekarar 1967 a Garkin, wani garin kan iyaka da a yau ke cikin jihar Cross Rivers, abin da ya zama yakin basasar Najeriya na watanni 30 duba da irin rawar da rundunar sojan Najeriya ta taka na kawo ƙarshen wannan yaki. Aka keɓe wannan rana duk shekara don bitar yanayi da halin da rundunar ke ciki, da a yau za mu gudanar da lakcoci da ma karrama wasu sojojin da hafsoshin da suka yi fice. An dai karrama sojoji da hafsoshi kimanin guda 20 da lambar yabo ta babban hafsa.
The next is Brigadier General Awar Mahmuda Gumel.
Maga takardar makarantar horar da hafsoshin sojan Najeriya ta NDA, Brigadier General Awar Mahmuda Gumel na daga cikin waɗanda aka karrama, wanda kuma ya jagoranci farmakin nan mai take Operation Rufe Kofa da haɗin guwar dakarun sojin ƙasar Kamaru da ya fatattaki mayakan Boko Haram daga dutsen Mandara. General Gumel ya kuma halaka kimanin 'yan Boko Haram guda 70 a lokaci guda a wani farmaki, tare da ceto sama da fararen hula guda 175.
He rescued over 175 civilians captured by the Boko Haram terrorists.
Kuma a wancan lokaci na tattauna da shi a wani ziyarar aiki da muka kai a garin Warabe.
An yi fafata mai yawa, kuma koyaushe ana samun nasara akan su, ba su samun nasara akan karbar. Kuma a wannan birgit din mu kam muna ikirari da kuma tunkaho da cewa ba su taba karbar wani wuri a hannunmu wanda ya zama nasu ba tun da na zo ne wurin nan.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Ubangiji ya Allah ya muna jagoranci baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu sai labaran duniya kashi na biyu.
Farko dai lauyan Ganduje FNFN ya buƙaci Jafar Jafar da jaridar Daily Nigeria da ta biya gwamna naira biliyan 3 na bata masa suna a bidiyon da ya fitar na batun dalar Amurka. Sai dai a zaman kotun a yau FNFN ya bayyana wa kotun cewa sun janye ƙarar da suka shigar akan dan jarida. A nan take lauyan wanda ake tuhumta Jafar Jafar Ryu Eteng kuma suka buƙaci kotu da ta biya su naira miliyan 400 na bata musu lokaci da suna. A yunkurin mu na jin ta bakin gwamnati ya ci tura, mun kira lamban kwamishinan shari'a da wasu jami'an gwamnati har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto babu amsa. Ko ya ƴan jarida suka ji da wannan hukunci, wasu da muka zanta da su sun ce.
Sunana Comrade Abbas Ibrahim, kuma ni ne shugaban kungiyar ƴan jaridu ta Najeriya reshen jihar Kano. A halin da ake ciki, kin ga shi dai gwamna ya je janye ƙarar da ya shigar a wannan mataki. To ba mu san kuma abin da zai biyo baya ba, saboda haka kisan kotu na da mataki-mataki, kuma wannan shi ne mataki na farko.
To sunana Abdullahi Isa, kuma ni ɗan jarida ne a Kano. Kotu sai ya nuna cewa kenan hujjoji da ya gabatar a gaban kotu na cewa zargin da gwamna yake mashi na batun fitar da abubuwan biyu akwai alamun gaskiya. Shi Jafar duk maganganun da ya faɗa babu ƙarya a ciki, kuma ba kage mai girma gwamna ba kenan. Sai dai abinda jama'a da dama za su sani shine yanzu menene matsayar kotun kan wannan batu na abubuwan biyu da la.
Sunana Bakar Sabu ya fuskanci kalubale mai yawan gaskiya a baya, amma dai ga kalubalen ya zama masa nasara tunda har gashi gwamnatin da kanta ta janye ƙarar ba san dai dalilin da yasa ta janye ba.
Mun kuma taba Ali da masu fafatukar kare haƙin al'umma Ibrahim Wayya, shugaban gamayyar kungiyoyi ta jihar Kano, wanda ya ce janyewar gwamna na da wata manufa.
Ba za ka yi saurin yanke hukunci cewa misali shi gwamna Ganduje yadda da ya yi izaradin kansa ya janye ƙara ba da ya shigar a matsayin kamar ko dai tsoro ko kuma yana ganin watakila ko na baka san shirinsa ba, domin abu ne wanda ya dau hankali da yawa sai dai tunani na nazari watakila akan yadda al'amura suke.
Mun kuma ji ta bakin lauyan Jafar Jafar barista Hassan Tonko Kyaure, wanda ya bayyana mana matsayar su.
Tunda mu dama muna da counter claim, don haka ba mu janye mu kamu karar ba, amma su sun janye kasu, kuma mun da kotu ta sa su saboda kawo mukara da suka yi yau shekara kusan uku muna kaiwa da komowa. Na haka muka reyi kotu ta su ba mu naira miliyan 400, amma a ƙarshe kotun tawa a biya mu shine naira 800 da mu da kamfanin Daily Nigeria. Dan muna son mu ci gaba da karar mu, mu zo mu nemi rana a ba mu dan mu sanar da su a zo a ci gaba.
Al'umma dai da dama na da tunanin cewar janyewa gwamna Abdullahi Ganduje yana da wata manufa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da haka muka zo ga rahotonmu na gaba. Idan muka leƙa jihar Kano kuwa, inda aka kwashe tsawon shekaru ana kai ruwa rana tsakanin gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduje da wani fitaccen ɗan jarida Jafar Jafar, wanda ya wallafa wasu fayafayen bidiyo da ake zargin gwamna Ganduje da karɓar abun goro daga hannun 'yan kwangila. Gwamnan dai ya garzaya kotu don ƙalubalantar abin da ɗan jaridar ya wallafa. Amma kwatsam sai ga gwamnan ya janye ƙarar da ya shigar, wanda wasu ke ganin cewar lalle abubuwan da waɗannan fayafaye suka kunsa suna da ƙanshin gaskiya. wakiliyar muryar Amurka a birnin Kano, Baraka Bashir, ta yi muna nazarin matakin da gwamnan ya dauka.
To Yusuf, kasar Burtaniya na gab da kwatanta yin wani abin da har yanzu babu wata kasar da ta gwada, wato dage matakan kandagarkin dakile yaduwar cutar corona a daidai kuma lokacin da aka shiga fama da wani sabon zagaye na barkewar cutar. Gwamnatin dai na cewa ganin sama da rabi na mutanen Burtaniya sun samu cikakken rigakafin, lokaci yayi na sake bude kasar cikin yan makonni masu zuwa. To sai dai kuma wasu masu ilimin kimiyya sun yi gargadin cewa sake bude harkokin tattalin arziki da na jama'a kwatsam daukar babbar kasada ce saboda adadin masu kamuwa da cutar karuwa yake. A wani taron manema labarai na ranar Litini da aka yada ta gidan talabijin, Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana matakan da za a dauka bayan karshen kullun corona din, waɗanda za su fara aiki ranar 19 ga watan Yuli. A daidai lokacin da kasashe da dama ke ci gaba da sassauta matakan dakile annobar corona, yayin da adadin waɗanda suka yi rigakafin cutar ke karuwa, kasashen Bangladesh da Rasha kowace ta fuskanci bala'in COVID-19 na rana guda wanda bata taba gani ba. Rasha ta sanar cewa ta dage dokar tafiye-tafiye ga 'yan kasar da aka musu rigakafi, yayin da take sanar da samun mace-mace sama da 700 a rana guda sanadiyar COVID-19 jiya Talata. A cewar cibiyar tattara alkaluma game da cutar corona ta jami'ar Johns Hopkins, 'yan Rasha wajen 140,000 ne cutar ta kashe. To amma an yi imanin cewa adadin hakika na 'yan Rasha da suka mutu ya zarce hakan. Jiya Talata, kasar Bangladesh ta ce an samu masu dauke da cutar 11,525, wanda shine adadi mafi yawa da aka taba samu a rana guda a kasar tun bayan bullar cutar. Kasar ta kuma samu mace-mace wajen 163 cikin sa'o'i 24 da suka gabata. A ƙarshe, gabar yamma a jihar Florida ta Amurka na shirin tinkarar isowar mahaukaciyar guguwar nan mai suna Elsa gobe Laraba, bayan da ta shiko ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Cuba, ta kuma bararraka rukunin tsibirin nan da ake kira Florida Keys. Dada ta barbarewar yanayi a kudancin Florida da guguwar ta Elsa ke haddasawa na kawo cikas ga aikin neman masu rai a dogon benin nan da wani bangaren su ya ruguje, wanda kuma aka kammala rusa shi ranar Lahadi.
To Ubangiji Allah ya samu dace baki daya. Har yanzu dai masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga na sanyin na dauke da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya ce zai ba da amsa ga masu kiran ya tsaya takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa. Bahaushe ya ce idan ka ga kare na shinshinar takalmi dauka zai yi. Shin menene dalilin da ya sa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya suka maka gwamnati da majalisar dokokin Najeriya kotu kan cewa lallai sai sun saurari kotun masu hankurin ɓallewa daga kasar?
To ka zo kana magana gyaran kundin tsarin mulki da kuma wanda shi bai da shi ɗan kasar ba ne, ka ga kamar wannan ai bonono ne ke nan rufe kulle gida da ɓarawo.
Jama'a assalamu alaikum. Wata kungiyar matasan arewacin Najeriya ta yi kira ga gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad da ya fito ya kuma tsaya takarar shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. Kungiyar wacce ta ziyarci gwamna a garin Bauchi ta bayyana dalilanta na zaben gwamnan na Bauchi a matsayin wanda take so ya tsaya takara. Ta bakin shugabanta Comrade Eliot Ashu.
Abin da ya kawo mu Bauchi, mun zo mu sami gwamnan Bauchi mu roke shi ya tsaya shugaban kasa 2023. ba yau ne muka fara ba tun 1999 muna yi kuma ba sabon abu ba ne amma kafin mu zo mu sami mu mutum muna yi bincike kusan shekara daya da wata biyu muna bincike su 27 ne muka biyu amma mu ya zama so daya numba daya tsakanin 27 din akwai abubuwan da yana yi da yana fada da in baka da kishin kasa ba za ka iya fada ba
to sai dai gwamnatin yayi jirwaye mai kamar wanka duk da yake yayi togaciyar cewa zai duba yayi shawara kafin ya yanke hukuncin karba bukatar tasu ko aka san haka
ai su ma sun yi tuntuba ne dukannin suka samu ne suka ce suka zo suka ga mu ba zai kyau kawai in yi gaba na an bar mutane da suke bani goyon baya ina da masu gida ina da yaran gida ina da abokan aiki wanda ko a baya ma sun taimaka mun kware da gaske shi yasa muke tafiya SSS ya zama mun tilasin tuntube su in ga musu amma ko ban na amma kun ji abin da nace na ansa amma zan tambaye dan uwana magana da zamu a gaskiya idan mutun yana tsoron Allah dole ya san cewa an haka ce ka shiga shugaban kasa dole kai fargaba kana zaune akan kujeran gwamna kuma mutanen ka na son ka kana aikin ka aka ce ka zo ci gaba ne amma ai Najeriya tumbin giwa ne abin tsoro ne kuma abubuwan da suke faruwa a kasan abin tsoro ne tsoro na shine kasan ta tabarbare ba a aiki kowa yana so ya yi gaba kuma ana ta husuma a ƙasa ga lamarin tsaro da tabarbarewan arzikin ƙasa ma'aikata su ma suna fama da kuma sauran yarurruka da mutane na ƙasa kowa ya farzuko to wannan ba karamin lamari bane ba karamin nauyi bane dole za ka yi tsantsan tsoro na kenan
don baka dama ka zo ka gyara wannan hali da ake ciki ai
to ai wannan gyaran shine abin tsoro dole sai ka koma ga Allah kuma ka tuntube mutane wanda za su baka gudumawa su kuma taimaka na san ina da kyakkyawan tsammani a wajen yan uwanmu a Niger Delta kasan Yarbawa kasan Anyamurai amma dole mutum ya yi fargaba eh sati uku na gaya musu dole zan koma yanzu zan tashi haikan da haikan muna da masu gida da sauran su gaggaya musu in suka bani go ahead kawai zan sake zuwa mai press conference kuma da ku zamu je ba za mu ya boye ba za mu je mu zauna
makon nan da ya shige ne gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya suka garzaya a wata babbar kotun tarayya da ke babban birnin tarayya Abuja inda suka gurfanar da gwamnati da majalisun dokoki na tarayya gamayyar kungiyoyin na bukatar majalisar dokoki da ta gaggauta dakatar da aikin yin bitar kundin tsarin mulki da take yi ta kuma mai da hankali wajen samo hanyoyin biyan bukatun masu fafutukar ballewa daga kasar wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ta sami damke shugaban masu fafutukar kafa kasar Biafra ta yan kabilar Ibo Nnamdi Kanu wanda ya arce alhali yana kan beli tare kuma da kai samame a gidan Sunday Iboho mai shugabancin fafutukar kafa kasar Yarbawa Zalla a Kudu maso yamma to sai dai gamayyar kungiyoyin na arewa na ganin duk wannan ba zai magance matsalar da kasar ke ciki ba a halin yanzu Dastura Ashir Sharif daya ne daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin na arewa
wani bangare na kasar nan ya dau makami yana yakar gwamnatin Najeriya yana kashe jami'an tsaron kasar nan a ce wai wannan wai wasa ne ba da gaske bane wannan yaudarar kanmu muka yi kuma wannan magana ta wannan magana ya ballewa Biafra akan ta fa kai yaki a kasar nan aka kashe kamar da muke ji ana fada cewa an kashe sama da mutum miliyan 3 a yakin nan to yanzu in har da haka ya za a yi a ce ana kashe mutane a ce wai wannan abun ba abu ne na a duba shi ba ai ba za ka zo kai kundin tsarin mulki ba sai kana da kasa da mutane da kuma suke kasar to ka zo kana magana gyaran kundin tsarin mulki da kuma wanda shi bai da shi dan kasar bane kaga kamar wannan ai bonono ne kenan rufe kulle gida da barawo magana ta gaskiya mu wanda muka yadda da mu ƴan Najeriya ne mu zauna mai kai wa kanmu kundin tsarin mulki wanda bai yadda da Najeriya ba babu dalilin da zamu kirsasa masa mu ce dole sai yayi Najeriya kuma in har zamu kirsasa masa to mu tabbatar ba za fa mu taba zama cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba kullun zamu waye gari cikin ana fadace ana kashe mutane ana kona dukiyoyinsu. To ita kuma gwamnati me amfanin yinta? Amfanin gwamnati shine mutane su hada su haɗa kansu je sun zama ƙasa ko su zama yanki domin su kula da rayukan su ne, su kiyaye kansu daga dukkan wani farmaki ko tashin hankali ko na makamancin wannan. To ba hikima a cikin a zauna kullun magana tana janyo ana zubar da rai a dinga cewa wai a'a wai ba za a tsaya a dube ta ai magani ba, wannan kuskure ne. In ma ba a so a ce a cire su, to a zauna a yarjejeniya su je su yi referendum a tsakanin su. Najeriya suke so ko kasar ko Biafra kamar yadda aka yi kasar Ingila. Idan wasu manyan mutane tsirari suna cewa su ba sa so, kuma mafi yawan talaka abin da suke so kenan, to dole ba abin da mutane masu yawa suke so. A yi je a yi wannan raba gardama saboda ba zai yi mu zauna kullun su dinga kashe mutanenmu suna kona dukiyoyin mutane ba, dan wai ana so a zauna a Najeriya da su. Ba hujjiyin wannan haka.
To amma kuma baka ganin cewa kamata yayi a yayyafawa wutar ruwa a kuma nemo maslaha ta warware wannan al'amarin cikin sauki a maimakon rabuwa din, tunda su ma shugabannin su sun fito sun ce ba sa goyon a raba kasa.
Magana cewar wai shugabannin sun fito sun ce ba daga gaske ba, wannan wasan yara ne. Ya kamata mu zama mutane cikakku. Yaran duk da suke wannan rajin sai an ba su kasar Biafra nan fa, ba su ga yakin nan bai kamar yadda ni da kai duk ba mu gan shi ba. Mu na mu iyayen bazo sun gina mana kiyayya ta mutanen kudu ba, duk da sun kashe shugabanninmu na siyasa da na soja a wancan lokaci. Kuma iyayenmu mu tashi muka ga sun ba wa mutanen nan mutunci da girma, sun ba su dama kowace iri, su mallaki gida, su mallaki kasuwanni, su mallaki kamfanannuka a yankinmu, wanda su yankinsu ba sa yin haka. Ko kanti ba ka saka mallaka duk girman kasuwannin su, ba za ka ga kanti guda ɗaya na mutumin arewa ko biyar rabe ba a wajen su, sai isu. Kaga mu iyayenmu ba su sa mana kiyayyar su ba, saboda haka idan muka iya masu tasuna wa alas. Amma su kuma wayannan manyan da suke magana su fuska cusa wayannan ƴaƴan nasu wannan kiyayyar ta mutan arewa da mutan Najeriya da Najeriya kanta. Kuma lokacin da suke yin ganiyar barnar yaran da suke duk barnar suke kona hukumomin yan sanda da na soja, suke kona suke kashe yan jami'an yan sanda da sojoji da sauransu, babu fa wani a cikin su da ya fito ya ce wannan abin da suke kuskure ne. Sai bayan da muka tashi sai muka ce sai an cire su, mu ba ma san su a kasan nan. Ko da dai da su wanda suke zauna arewa fa babu fa wanda ya fito fa Allah wadai da abin da yaran suke a can fa. Ko a wancan karan da suka yi 2017 fa haka yaran nan ya ce wannan abin da shi da rago yaran ba wanda yi magana a kansu. Sai da muka zo muka ce mun ba su wata hudu su tattara su koma su je kasar su, sai su kasar su ba ma san zama da su. Sai fa daga nan ne fa aka fara fito ana magana. To ya ilahal alamina, ya za a zo mu dinga magana muna yaudara kanmu? Mutanen nan suna goyon bayan abinsu, kuma mu mutan arewan nan abinda suka yi mana mu cutuwa muka yi, zaman mu da su ma cutuwa muka yi, muka hakura haka. To kuma zuwa dinga muna barazana abin ana kashe mutanenmu, an hana kasa zama lafiya? Shi yasa mu har yanzu matsayinmu shine a je a ba su kasar su, sai kasar su shine kwanciyar hankali a Najeriya.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. Cuba Hero Dodone ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana ta bidiyon yanar gizo da musulman ƙabilar Uyga da ake tsare da su a wasu sansanoni da ke yankin Xinjiang na ƙasar China, don ya ji halin da suke ciki da neman shawara kan hanya mafi dacewa ta matsa ma China lamba ta kawo ƙarshen danniyar da take yi a wurin. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Blinken ya buƙaci ya ji kai tsaye daga wasu mutane bakwai da aka taɓa ɗaurewa da 'yan uwan wasu da kuma 'yan raji game da irin halin da su da 'yan ƙabilar Uyga ɗin suka fi fuskanta.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subahin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji sauraron abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Cuba Hero Diodune. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku wuni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Bis salam.